wata ma an ji mata cewa an kai ta asibiti an yi mata dinki ana mata karin ruwa ta zare abin da take sake da take gurin da ake fadan shi da take za ta sake ta mun mun ga wannan da idan wa Kaduna
Allahu
akbar kaga irin wadannan daban ne shi abin da ya faru ka tibis ba a tsammani amma dai a wajabtawa mata daura kamar yaki yadda aka wajabtawa maza ba a wajabta musu
da aka yi na zangon fita da sana ta fara kalewa idan mutum ya zo a gurin Allah ya masa cikawa shi shi ma an karɓa ni shahada kamar yakin da ya aka sani da zuwa na shahada ko kuma bai kai daraja mutum.
Wato shi fada da aka yi ta yi a nan Najeriya ko a Kaduna ko a zangon fita ko ta fara kalewa ba a kiran shi da suna jihadi shi dai an yi fada dai tsakanin musulmi da kirista don jihadi yana da rukunansa yana da abin da ake kula da su kafin ya zama jihadi. Amma wanda ya mutu a wannan yaki a matsayinsa na musulmi sai mu lura a wani hali ya mutu an kawo masa hali ya tashi don ya kare kansa ya mutu maza Allah nuna ya yi shahada an je za a kona wata islamiya ko za a kona wani gida na wani musulmi ko dukiyar wani musulmi ko wani masallaci wajen kare wannan ya mutu maza Allah nuna ya yi shahada amma a koka ta gari da suke shiga rigima irin wannan don su saci kayayyaki ya je ya fasa kantin inyamuri ya dauki bidiyo ya dauki talabijin sai aka harbe su wannan kuma bai ta hada dan dama abin da ya kai shi shine sata aka ji aka harbe shi wannan sunan shi an kashe shi a wajen sata kaga bai ta hada ba amma duk mutumin da kare kansa yake kare gidan wani yake dan uwansa musulmi kare matsayin musulmi yake aka kashe shi manzo Allah zai ya ta hada wannan dama ba sai a wajen jihadi na musulunci ba a maza Allah nuna mun kuma tilatu na bani mun fawo shi duk wanda aka kace yana kare dukiya ka ko dan kace ko kala yake kace idan kana kare dukiya ka kace ka tunan kai shahada ha kuma mun kuma tilatu na nan kuma fawo shi wanda yake kare kansa aka kace kuma yayi shahada aka maza Allah nuna cikin hadisi inda take na
sai tambaya ta gaba me ita kana cewa wai shin Allah za ta malam akwai wadansu daga cikin mata kai har ma maza akara makalla haka kawai sai su ci daukan azumi kuma ba rashin lafiya ba ba komai ba wai su ce sun gaji to abin tambayar ta anan wajen Allah za ta malam wannan din ya kai matsayin a cikin sun yi ridda ko kuma me ya kamata
a ba su yi ridda ba abin da suka yi kaba'ira su kai wato babban laifi amma ba wai yana nuna cewa sun yi ridda sun bar musulunci ba kuma abin da za mu faɗa wa masu irin wannan shine abin da manzon Allah ya ba da labari da kansa cewa ya yi mafarkin waɗansu mala'iku sun zo su biyu sun tafi da shi suna cikin tafiya suka je wurin wani ƙaton dutse yana ganin ya za a iya yi hawa suka ce za su taimaka masa har yau bayan sun haye dutsen a can kuma sai aka nuna masa waɗansu mutane a cikin wutar jahannama an rataye ƙafafunsu a sama kansu yana ƙasa wuta na ci daga ƙarƙashinsu wuta na fitowa daga bakinsu ana yi musu azaba a cikin wutar jahannama sai manzon Allah ya tambaya ya ce waɗannan fitowa ne sai aka ce su ne wanda suke kan azumi da gangan ba tare da wani uzuri ba cikin al'ummar ka wanda ita ce azabar da za a yi musu a ranar tashin kiyama don haka duk wanda ta ajiye azumi kawai ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'a ko wanda ya ajiye azumi ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'a to wannan ita ce azabar da take jiran mutum azabar da manzon Allah ya yi mutum wa'idi da ita narkon azaba da ita sai fa in mutum Allah ya azurta shi da tuba dukkan mutumin da ya tuba Allah zai karɓi tubansa don haka lalle lalle masu irin wannan halayya su yi kokari su tuba daga wannan mummunan hali da suke na shan azumi da gangan ba tare da uzuri ba Allah ya tsare
su sai tambaya
dole yana kan su sai sun rama shi ina
da kabara
ko ba ta kabara a ga tun da ka fara amma dai sai sura mai an go ga tiyo istighfar sun kuma bautan azaba tana jira tana nan tana jira
sai tambaya ta gaba yar uwa ta ce wai shin akana magalla wai gaskiya ne idan mace sai kari wa maroki ko a gidan biki haka sai ta je sayowa maroki kari zama na ake nana musu a gobe din nan wai ran tashin kiyama wannan kuɗin da kai kari da shi za a kai su can ƙarƙashin jahannama atilar kada sai a yanka ji fadu
balan suke safani dangane da karanta bismillah wajen yanka in dole sai ko mustahabi ce wadansu malamai suka tafi akan cewa yin bismillah wajen yanka dole ce sai da idan mutum bai yi bismillah nan ba to ba za a tsada ko in ya bar bismillah ne da ganganci ko ya bar bismillah ne da mantuwa ba shi halarta a cikin kansa don Allah ce fa kulu min ma'a bismillahi alayhi in kuntum bi ayatin mu'minin Allah ce wala ta'kulu min ma'a bismillahi alayhi wa innahu lafisq kar ku ci duk abin da ba a bar sunan Allah akai ba dan haka dukkan mutumin da bai yi bismillah kan dabba ko da halarta sawa'un da ganganci ya bar bismillah kan ko da mantuwa ya bar haka wadansu malamai suka dauka wadansu malamai suka ce a mustahabbi ne idan mutum zai bismillah haka ake so amma matakar musulmi ne shi yanka dabba ko da bai bismillah ba ya halaka haka wadansu malamai suka dauka wadansu malamai suka ce a'a wajibi ne idan mutum yana tsale lalle ya ambaci sunan Allah bai halatta bai bar bismillah din nan da ganganci amma in mantuwa ce ta sa ya bar bismillah har ya yanka to za a yi to wannan zancen ko yana da ƙarfi da haka bismillah dole sai da dukkan mutumin da yake tule kafin ya yanka dabba kuskure ne ya ki yankawa da bismillah amma idan mantuwa ce ya yi bai tafi suna ba sai bayan ya riga ya yanka sai ya tuno cewa ai bai yi bismillah ba to ba za a ce a je a jefar wata zama mutu ya halatta a cikin da shi musulmi ne ina ba za mu fahimta amma da ganganci yana tule ya ki yanka da sunan Allah to wannan bai kamata a ci dabba ba ina ba kun fahimta sannan wajen yanka abinda ake bukata na dabba har a ci da sahabbai suka tambayi manzon Allah cewa menene abin da ya kamata mutum na dabba indai dabba ta halalci sai manzon Allah ya ce da su ma an harab dama wa zukira ismullahi alayhi fa kul abinda duk da aka yanka shi jini ya fito sannan kuma kun ambaci sunan Allah a kansa to kici ma'ana kaga sai hada ba bai guda ji sharadi ya zanto jini ya fito da aka yanka dabba domin in jini da fito ba ko kun yanka kun yi bismillah ga halatta da ta zama mutu na biyu kuma ya zanto a ambaci sunan Allah a kai domin in ambaci ba ambaci sunan Allah kai ba za ka ba Allah ce fa kulu min ma'a bismillahi alayhi ya ce wa ma lakum alla ta'kulu min ma'a bismillahi alayhi wa innahu lafisq to dan haka ne idan dabba mota ta kade ta ba wai zuwa gari muna dubawa mu ga tana motsi ko ba ta motsi ba domin motsinta ba shi ke nuna tana da rai ba rashin motsinta ba shi ke nuna ta mutu ba ta iya yiwuwa su ma sai tana nan da ranta dan adam baya su ma ya yi awa ɗaya a sume daga baya kuma ya zo ya rai ya aure har ya yi da an yi rigawa da ba an kai shi makabarta ba an kai shi a makabarta shi ke mutu ba nan mutuwa ta bisa lillahi ya je ya mutu a tsakin gani su ba ne kuma akwai su ma dan haka idan mota ta zo ta kaɗe dabba sai muka ga ba ta dare baya nuna ta mutu sai muka ga tana motsi baya nuna ta dare me zai nuna mana tana dare ko ba ta dare mu yanka ta da mun zo ta da su ka ce mu yanka da muka yanka jini ya fito to ya halatta da shi jini bai fito ba bai halatta da shi ba ko tana motsi tana haura kafar ta muka zo muka yanka jini bai fito ba to sai muka samu domin akwai lokacin da za a yanka dabba a fete na a fete ta a fitar da naman mahaifi ya zo tsora kan teburi sun daga naman yana da shi to wannan dabbar mai wannan naman tana da rai ko ta mutu amma ba ga naman mai na mutu kike dai mutu ba kike nuna rai rashin mutu ba kike nuna mutuwa da yawa daga cikin suka hawa sun saba mun nan hadisi akan nan ne sai wadan suke a galla dabba in za ta yi rai to sai a yanka in an ga alamun ba za ta yi rai ba saboda kashin bayan ta ya tsare saboda wane ne ya same ta duk wannan ba shi ne ba abinda manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira ismullahi alayhi fa kul abinda duk ya kasance da aka yanka shi jini ya fito kuma ga duk wanda jini Allah kai ya zama halal amma duk abinda aka yanka jini ne fito wato wannan ya zama mutu kenan bai zama halal ba
Allahu Rahmanu Rahim a yau farko dan mu ta farko ne ita tana tambaya ga Allah ga kamalan wai shin ya kamata ko kuma ya halatta mace musulma ta karanci law wato ta karanci shari'a
wallahi dai a fahimta ta bai kamata ba dan me za ta yi na farko dai koda mun halarta aikin law a musulunci saboda waɗansu dalilai ko waɗansu babuka na fiqh da zamu dogara da su su ne babu na wakilci domin ko waɗanda suke kuskure suna ganin shi aikin law din ma gaba ɗaya haramun ne wannan kuskure ne akwai inda zai zama halal akwai inda zai zama haram domin akwai wakilci a babu na kusuma idan kawai kinci mutumin da yake da gaskiya baya da bakin da zai iya bayyana gaskiyarsa sai kawai kinci idan bayyana masa gaskiya a marbin sa ya halama ne amma ka fita ɗaure da ƙarya gindi shi ne haramu to don haka ko da mun bayyana halarci na aikin law to abu ne da ya shafi alƙalanci ko wakiltar mai husuma a gaban alƙali wanda a shari'ance ba a bai wa mace wannan damar sai alƙalanci ko kuma ta wakilci wani mai husuma a gaban alƙali ba don haka karatunta na law ba ya da wani amfani sai fa kawai idan ta yi ita ma za ta karanta da law ɗin to amma ba haka ba ya da wani amfani na farko dai da bai halatta ta je ta kare wani ba gaban kotu a shirya mutum na biyu kuma bai halatta ba ta je ita ce za ta zama wa mutane alƙali wannan bai halatta ta ba ta alƙalanci daga cikin dokokin Allah kike na mun ga mun ga wannan
sai takarda ta gaba ina fata da yarwa ta ji kuma yan uwa sun ji sai takarda
idan muku manta ba a bare da bare wannan din nake jan hankalin mutuwa matsalar mu shine abubuwan mu na duniya sai mu raba su da addini su kuma addini ya zo ne domin duniya da lahira a hadarin duniya akwai abubuwan da za ku yi na duniyar ne karatun boko ne amma wanda za ki amfani da ma ba wanda za ki amfani kan kike kadai ba to amma galibin mun so mu yi aikin da mu ne zamu amfani kanmu ba wanda za mu yi wa al'ummar da hidima ba domin duk wanda za ka karanta duk wanda za ka zama likita duk wanda za ka zama ma'aikatar jiya duk wanda za ka zanto malamin makaranta ko lektura ko mai ne ka za ka amfani jama'a za ka gina al'umma amma wanda za ka karanta lo wani gina al'umma za ka kuma da lo sannan ita amfanin da ka bai wa al'umma kariya a babin bai wa al'umma kariya kuma dama maza ne ka tsura wannan nauyi amma a babin gina al'umma maza da mata suna yin tarayya amma a kare al'umma lokacin da aka kawo mata hari namiji ne zai kare al'umma da haka ya kamata ku fahimci wannan lokacin da zaki karatu bokin ku sai ki sa niyya a ciki dan manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imrin ma nawa me ne niyyar ki na karatu din kin dan ki amfani kanki ki samu albashi mai kyau ki samu allowance kina aiki a banki ko a wani kamfani na insura ko a wani kamfani ko kin zama sakatare wani wane ne da sauransu wannan kawai kike so ki samu kudi ki canza albashi ki ga mota ki yi wane ne wannan shine manufar ki sai ubangiji ya mu'amalance ki da wannan baki da rabo a lahira a manufar su shine ya za a gina al'umma ya za a taimaka al'umma ya za a gyara al'umma ya jama'a ta za ta ci gaba dan mai jama'a ta ta dakile ta ci baya dan mai al'umma ta ta dakile ta ci baya dan mai al'umma ta take fama da matsala iri kaza ni ko ina da kokarwar da inda nayi karatu zan yi kare wuri kaza in toke wuri kaza in rufe wuri kaza in magance matsala kaza sai kike amfani da karatun kike wannan da wannan ne kike karatun kuma kika zo kina wannan aiki kike zo kun ji Allah barka da mai yawa ya sa muke albarka cikin wannan amma abin da muke kallo wanne ne yake tsoka tsakanin albashin aiki da rada albashin aiki kaza duk wanda kace malamin makaranta ce idan ka dinka tana mai aiki a banki sai kaga cewa albashin ba dai ba duk mai aiki a banki kan tana da albashi ne tsoka tana da allowance tana da wane ne tana da kuɗin hutu tana da kuɗin canja kaya tana da menene da sauransu malamin makaranta ko ba an Allah ne yake ciki an rike masa albashin da wata uku wata huɗu ma ba a bashi ba yana nan yana bashi da wane ne da sauransu to amma idan an je lahira sai a ga waye gina al'umma waye gina kansa to sanan gurin sai Allah ya wa mutane mu'amala dangane da abin da suke zo da shi lahira to da haka ya kamata mu fadar tunanin mu akan wannan ko domin lokaci ba wai kuɗi ne suke walwale matsalar dan adam ba duk inda kuskuren mai yake da muka ɗauka kuɗi ke walwale matsalar dan adam akwai lokacin da kuɗi suke zama ƙarin matsalar dan adam shi yasa manzon Allah cikin kuɗi da ya roƙa bai taɓa roƙan kuɗi da ba amma yake cewa Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin kafafan haka manzon Allah ke cikin addu'a ya Allah ka sanya arzikin iyalan gidan annabi Muhammad ya zanto kafaf kafaf ala rabbika inna laka wala alayka bai ka dan ba bai yawa ba ya ba Allah za a ci ko ba da yi ba za a kwana da yamma ba amma za a samu abin da ko da ba da za a samu su da miya ko da babu naman miya in an samu ko biha wani ba in ba a samu ba kike
ko wannan shine arziki wanda zai sa dan adam ya samu kwanciyar hankali amma in fara kuka ba da miliyoyi to ake da cikin manhajin ba saboda da rubutun da kuka fara da miliyoyi kuma so kake ka dawoma a wannan halin kuma so kake kar wanda yake ka a lokacin ba bautar ubangiji ce hidimar ka ba bautar kudin ka ne hidimar ka yaya za ka yi su karu yaya za ka yi wani yake ka ba yaya za ka yi kasar rabu akwai lokacin da dan kasuwa zai zo gida ya kafe in barci matar ta abinci ta baki ya kafe ki tana zaune tana zira ya je daki ya tuke hula ya hada gumi ana sanyi menene matsalar ta ya saba cin riba ta 100 amma yau ta dawo 10,000 dan me yasa riba 10,000 ita ce matsalar ta kar ya manta ko yau wani kwana 100 bai samu ko naira 100 ba amma shi yau ya saba kullun ya 100 ko duk mako 100 ko duk wanda 100 yanzu ta dawo 10,000 ya aka yi 10,000 yana tuhumar Allah dan me Allah ka bani 10,000 aka kawai 10,000 a lokacin ko zan da zai in dai ba liman zai ba sai yayi kamle ko ba ai ya riki sai ya fita daga cikin hayyacin ka
kada ai kudi sun zama bala ya irin wannan
sai gona bai kai wannan kudi ba ina cikin kwanciyar hankali ina cikin walwala ina cikin menene wato wani ya taba da gariya a dan garin ne in zo sabe da gidan sai shi babba abin da yake so wai me kike sana'a ta nake me ka wata kalle da kalle ne kana da wani aiki ne na faɗa masa ina da kasuwanci amma ba ni kadai ne ba ni nake yin kasuwancin ba kai tsaya ko waɗanda suke taya ni ko muke tare da shi kuma amma kai ba ka da fatuwa wajen da kake magana da kasuwanci ne to ba ka wani ko ba ka taba haɗuwa da wata matsala zai ka kullum aka nuna ga sanin da kake kana mutunci kana da ya zuwa cewa dai kana cikin gwajin hankali to kin da aka kana da wata miliyoyi a kasa yanzu shi abin da ya fahimta kudi suke kwantar da hankali wallahi billahi kudi ba sa kwantar da hankali wani lokacin tayar da hankali Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub allazina amanu wa amilus salihati wa lahum ajrun ba wai magana ce ta mutum yana da miliyoyi ba hankalin sai kwanta magana ce ta mutum zuciya tana tare da Allah zai samu kwanciyar hankali zuciya ta ba ta tare da Allah ba zai samu kwanciyar hankali ko ne wai tsamma guda ka sai kike kin samu kudin kin dukkan yayin da ake yi a ƙarshe sai zo kirki din da ke saura ne baki da ansar zaki kin zama duk yayin da zaki a cikin shekarun da kike da ƙarfi kike da kuruciya da ya kamata ki damu da addini ki kuma kula da al'umma me zaki ki tafi al'umma ko da ke wayin gidanki ne ko da ƴaƴanki da ƴaƴan makwabta ko da ƴaƴanki da ƴaƴan kannanki da ƴaƴan yayyanki yaya za ki a gina al'umma da ke lokacin da ziki ke da wannan da ke ba to sai abu ya zo ƙarshe sai mutum ya rinka tunanin kuma ya zai lokacin kuma ya riga ya ƙure ƙuruciyar ta kasu shekaru sun tafi kuma duk abin da mutum yake ne ya yi kuma ya yi ya gama ya wuce har yanzu kuma yana jin zuciyarsa tana da ƙishirwar wani abu tana da yunwar wani abu wannan abin bai ne da shi ba ta sani ba to don haka ni abin da nake cewa shi ne ga dukkan waɗanda suke karatun boko ko maza ko mata mu ga menene za mu gina al'umma da ke menene abin da zamu gina al'umma da shi ba wai menene mu abin da zamu gina kawunan mu ba in al'umma ta gina kana cikin su to kai ma ka gina amma in al'umma ta rufe bi da cikin kanta to kai ma rufe ba ka gina ba inda dai a yau ba ne kudin da zai ce zai samu wutar lantarki 24 hours a jere bai isa ba duk kudin ne kudi bai isa bai samu wutar lantarki 24 hours sai an dauke masa an dauke shi na da jenereta wata rana za a zo a nemi diesel a rasa ko a tashi generator din ya knock down sai karfe da zai fita mu kada ke tsalle ce ka masu sai da kai su tuke ka masu kowa su tuke ka saboda dama ka lura da gina kanka ne ba gina al'ummar ka ba inda al'umma ta gina da ne ka tashi a ruwan fetur din ya samu diesel din ya samu makanikan ba su ya aiki amma da kan ne muka gina kanka al'umma ta ruki to lokacin ka ruka kanka sai da ba ka sani ba domin idan mutum ya biye wa larurori na rayuwa na yau sai ya ga cewa abin da yake kashewa ya fi abin da yake samu yawa da magani da ruwan sha da wutar lantarki hasken wutar lantarki da mene ko mene ne saboda al'ummar arunce take al'umma ta ke fama da jahilci take fama da rashin sanin manufar rayuwa dan bai aka halitta mutum ma bai sani ba dan da yake rayuwa bai sani ba to duk mutumin da yake cikin al'umma irin wannan kuma sai ya zanto himmar sa shine wai ya zai gina kansa kaga yana ƙara rusa kansa ne ga inda bai sani amma in zan to tunanin su shine ya zai gina al'umma din to sai gina kansa din tare da al'umma lokaci guda to wannan kuma shine aikin mu ba kuma wanda zai wa Najeriya da kasar mu gaba ɗaya wannan gatar sai musulmi wanda suka damu da addini amma dan wani dan ra'ayin kominisanci dan wani dan ra'ayin demokradiyyanci dan wani dan ra'ayin kowane ra'ayi ne a duniya ba zai iya kawo gyara ba so ai mu gani ba wani dare da kura ba ta gani ba an ga mulkin zo da shekara 15 a jere har zuwa kasar an ga mulkin farahula kasar ta sake lalacewa ta sake rushewa an ga yan socialism sun sun zo masu ra'ayi sun yan socialist ne sun zo sun yi tsiya yan capitalism kowa ya tsiya ba wanda ya rage hukumar addini idan masu addini sun tsaya da gaske suke yi mazan su da mata wanda yake karatun arabiya ya sa da gaske karatun yake mace ko namiji wanda ke boko lalle ya tsaya da gaske bokon yake yi na gaske wanda zai fahimta wanda zai gina al'umma to sai mu samu gyara amma idan muka tsaya muna kokarin yanzu mu gina kan mu to shi kenan kuma sai al'umma ta rushewa ina ganar da
ya a malam jafar Allah ya saka miki da alheri Allah ya saka miki da alheri kun ga kan tsaya wannan da nayi da ya duba ya ga cewa wannan gaba ce mai fadi sai ya sake koma ya dauki kusan wani tafsiri ma a kai saboda jama'a zo fahimta musamman ƴan uwa mata to Allah ya sa wannan abin da ya gama mu ji da kunnan fahimta Allah ya saka miki da alheri akrabakallah sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah ya gafa malam mace ce da mijinta kullum sai ya zagi uwarta ya zagi ubanta wa ya billah kuma a cikin mutane tun ba ta mayarwa har ta so ma cewa kai ma har kuma ta so ma bayarwa daidai zagin da aka yi mata wai shin tana da haƙƙi a kan Allah ko kuma ba ta da haƙƙi
Allahu akbar wato kuskure ne mutum ya zagi mahaifin wani duk da miji shi ke da daraja da kima a kan matarsa amma ba a halatta masa ya zage ta ba ko ya ci mutuncinta ko ya ci fuskarta a gabanta wato ganin ke in har mutum zai ci mutuncin matarsa kuma su cigaba da zama ya bayar da amfani ko ita ta ci mutuncin mijinta kuma su cigaba da zama ya bayar da amfani domin in har za su yi zage-zage a fili to dan Allah yaushe ne za a yi lokacin da zai harina sha'awar samu tsayinsa na matarsa ko kiti sai tana sha'awar sa ya zama jirgin su kenan ba su da hankali su duka sun zama dabbobi kenan abin da ya kamata ita ta dauki mataki ne shi ya daina zage ta ita kace za ta raba kace za ta raba dan mijin ta ne da kima a kanta in shi ya fice ta banza bai kamata ita ta dauke shi banza ba ita ta yi mutum da shi lokacin ta mai da shi mutum da duk da yana da nauyin haka ta yi da dan Allah inda Allah ya nuna lalle ta jiya da to amma ba shi ke nuna cewa ta yi hakuri ta kyale ta kan wannan zagin ba in ta koma kan iyayenta ko wakilanta to a gaba din da ke faruwa tsakanin da mijin ga irin sun mutum da ke mata ta yi da ke nuna zagin mana fata amma kullum sai ta fuska ta zage ta ya zage mana jinta ya mutum da Allah a kira shi a mata magana kaga nan gurin ko ya daina ko ya ki daina idan ki daina zama su bai da amfani dan ba wanda ke fita mutuncin mata ko sai ki mutuncin mata
sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa wai shin Allah ga kawalan mutum ne ko kuma mace ce a cikin watan Ramadan za ta da wani aiki sai waka da kuma ashar to sai aka ce ai ba ta da azumi azumin ta a kare yi duk aikin banza ta ce mata mutum lawai hakuri
ba wai ba ta da azumi ba ko banji tsakanin an karbi azumi da kuma ce kwata-kwata azumin bai yi ba fadiwa ga shi azumin ya yi yau a matsayin sa na azumi amma lada ne ba za a ba ta na faɗa mana wannan a wani lokaci da ya wuce ba manzo Allah ce da yawa daga cikin mai azumin da baya da komai sai yunwa da fitowa saboda yawan dajin mutane da yawan cin mutuncin mutane ko da yawan kariya da zance na batsa dole mutum ya yi azumin don ya sauke farali amma kuma ba za a ba shi ladan komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama dan haka yadda ake bukatar mai azumi ya hana kansa ci da sha da kuma sha'awar mace to kuma haka ake bukatar mai azumi ya kame bakinsa daga zage-zage da kuma dukkan waɗansu zantuka marasa amfani domin yana raunana azumin gaba ɗaya ya zanto shi tashi a tutar babu bakin ladan komai haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi da haka lallai sai a kula
sai a tambayar da ta ƙarshe wai shin Allah ga ta malam gaskiya ne wai idan mutum daga na ba a jikin shi ba dama yayi abinci ba a mutane kuma ne goma hannu a ruwa wai ruwan ko ruwan wai ban bayar da tsarki
aliya ne ba gaskiya wani
a cikin take kenan na faɗi kalmar ƙarya ne dan in kautata wajen waccan fatawar
akrama
kasan cewa mumuni yana da zanaba ba kike nuna shi din ya zama na jaka ba gaba ɗayan sa kuna sanar da hadisin Abu Hurairah da yake cikin Bukhari Abu Hurairah na cikin zanaba sai ya hango annabi daga nesa da ya ga annabi sai ya kuya ya boni titi har sai da zai wankan zanaba sai ya dawo sai manzo Allah ya ce ɗazu na zanka a wani wuri na ga ka ɓoye ba ina ka je sai ce a yi lokacin da zanaba a jikina ne sai na kyamaci in zo a ce har ma mu gaisa da kai ganin da zanaba a jikina sai manzo Allah ya ce subhanallah innal mu'mina la yanzu alif sai mu ne ba na lissa ba ne ba sun sun san ma'ana dan kai kana da ina ne sai na kyamaci in zo a ce har ma mu gaisa da kai ganin da zanaba a jikina mun da ibanin lissa wani ba ma'ana dan kai kana da zanaba a jikinka kuma sai zanabar da zanto a hannunka ga Aisha tana haila ne ma manzo Allah ya ce mu komin ka zata ce haila nake ce yo hailar a hannunki take manzo Allah ya ce da take hailar a hannunki take to duk waɗannan abubuwa ne ga su nan dalilan shari'a saboda haka kuskure ne wa ɗaukar cewa idan mace suna da zanaba ba za ta yi abinci ka bayar ba za ta yi kaza ba duk wannan surutu ne mara amfani ba da wani asalin cikin shari'a.
Sai tambaya ka taɓa a garba kallawa da sun shafi aƙida wai shin Allah ga ta malar gaskiya ne wai idan mutum ya mutu wai nan zai an binne shi a kabari wai ƴan uwan shi za su zo wanda suka mutu a kabarin su zo su yi mishi sannu da zuwa ya ta ƙara ji da wahalar fitan rai wai haka ne
ba gaskiya ba ne wannan magana sai mara asali ba su da wani asali cikin shi sai tambaya ta gaba
sai tambaya ta gaba mai ta tana cewa shin Allah ya ga ta malam wannan tambayan ba rama na yi take to ni dai akan makalla muna tare da mai gidana shekara guda kenan da wata tara ba wani abin da ya haka mu to wai shin Allah ya ga malam kuma ba abin da na rasa a gida shi kuma bai sake ni ba to wai shin idan na fitar da gidan kawai na tafi a gona na yi laifin ko
a zaki nemi haƙƙin ki ne idan ya ki sai ki daga matsalar kama zuwa wajen wakilan ki a yi mata magana kila kuma wata kunya ta hana ta dole take in taje ta faɗa kuma za a yi ta kallanta da abu kaza to kuma yanzu na yi lokaci sai ta bayar a rubuce ko da ba ta je gidan ba sai ta aika a rubuce sai da ta aika wannan gurin a rubuce sai a kira shi ta yi mata magana idan ya kiyar da shi kenan ya sake ta shi ne abin da ya fi amfani da yadda kika fita kike tafi ina in kin fita kin fita da igiyar aure a wuri kuma ki je ina da haka dai haƙƙi na sazuwa da juna tsakanin ma'aurata haƙƙi ne na kowa na da shi akan dan uwansa yadda ba shi halatta ita mace ta kaurace wa mijinta in har ta kaurace ta yi laifi to haka shi ma ba shi halatta namiji ya kaurace wa matarsa in har ya kaurace ya yi laifi kuma Allah zai tambaye shi akan haka in har mutum ya kaurace ya ki kusantar matarsa to lokacin da za a ji lafi kamar yadda shari'a ta nuna wata hudu ne wannan da wanda ya yi la'i ke nan da ko waɗanda da ya rama ta su ta musu laifi zai rantsa ya ce wallahi ba ni ba ke sun faɗa ɗin ba za ta ƙara haɗa mu ido su ce Allah ya ce a yi zuwan su tsawon wata hudu tarabbutu arba'ati ashhur tsawon wata idan ya janye daga fushinsa ya dawo cikin nan in bai janye daga fushinsa ba sai ta kai kara sama idan ta kai kara sama to cikin za a iya raba su ko ta fitilar sashi cewa ka koma ka ci gaba da kusantar matar ka yace shi ba zai gabato sake ta ya ce sake ta in yace shi ba zai kasance ta ba kuma ba zai sake ta ba haka za a zauna sai kotu ka sake ta a madadinsa saboda zai cutar da ita ne wata hudu aka bayar iyakacin gejin da za ta iya jiran da kenan Umar dan Khattab a lokacinsa ya tsaye kiraya Hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta menene tsawon lokacin da mace mijinta zai kasance baya tare da ita kuma bata cutu ba sai ta ce wata shida ya tsaye cikinsa sai ya sanya ka'ida a cikin gwamnatinsa dukkan wani soja za a tura wani wuri don jihadin zaka shi da zai a dawo da su gida da zai iyalin su sannan a sake mai da su saboda kada a jefa mutum da cikin wani hali. To wannan wata shida ma'ana an ɗauki lissafin da galibi mata hakan suke wata shida. A iya samun daidai ko su wuce ma wannan shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu, shekara biyar, wannan ba a awon sauran mutane da su. A iya samun wajen su kuma kila ba za su iya sati su ma wannan ba a awon sauran mutane da su. Amma dai wata shida shi ne nufin tsakiya wanda ake ganin galibin mata ba za su wuce wannan ba ko ba za su taɓa kaiwa haka ba. To amma wannan har shekara ɗaya a ga ilimin ya cuce da ko shakka babu. Dan haka sai ka ɗauki zaɓi na ta faɗa wa wakilanta don a yi masa magana. Ita na je kunyar wakilanta ta faɗa wa wakilanta, ita na je kunyar wakilanta da wakilanta ta faɗa wa abokanansa, inda tana je kunyar wannan to kuma sai dai ta san yadda za ta yi kan ita. Inda dai maza Allah nan lahaya a fiddin a cikin harkar addini idan za ka yi bayani wani lokacin sai ka riga ka cire maganar kunya. Kamar yadda na faɗa muku a jiya wajen lasta. Ba daidai ba ne mutum idan yana da kalmomi da zai yi sayan zance ya yi amfani da kalmomi na zahiri. Amma idan babu wata kalma da za ta taimake ka na ka isar da saƙo har sai ka faɗi kalma ta zahiri, ka faɗa da niyyar gyara, da niyyar fatawa, da niyyar fito da matsala don a gane ta, ba a kira mutum ya yi rashin kunya sai dai ba a san addini ba. Don wata za ta je yanzu je gidansu su ce wai mijinta ya ƙwarce mata shekara ɗaya, ai ta yi rashin kunya. Kamar wata jiwar Allah ta taɓa kawo irin wannan ƙarar ita ma wai shekara biyu ne ma mijinta ba ruwan shi bai ta. Wai ba za ta iya faɗa a gida ba saboda ita ba fulata na ce. To amma irin fulanin da san dace ne mu dai ire-iren fulanin da shekar san zamani ganin ke ya kamata su yi da ko ba haka ba. An ba ka wani shekara biyu ba sai ki tutu ba. Za ki tutu kan ki. Ai ba wani fulantar ciki da ana maganar addini duk fulantar ciki sai a ji jirgin ne guda manzan Allah ce za a yi a jirgin sai a faɗi gaskiya yadda take don a samu warware matsaloli. Allah ka kiyaye.
Amin. Sai tambaya ta gaba ita ma makamanciyar ita wannan tambayar ce. Akaram kalla sai yar uwa take mu da mu biyu ne a wajen mijin mu akaram kalla. To sai ya zanto ni din ni a kawo daga baya wato ita ce amarya ce. To da ta zo ta ga irin system din gidan wai ko sai an kira mutum ne tukuna ya je. To ita ran kwanan ta ta ce akaram kalla sai ta cancare kuma ta tsaya ta yi kwalliyar da ya kamata ta yi. Ka riga mijin zuwa fitirun rasu ta zauna kafin ya zo a karamar kuma. To sai abokiyar zamarta sai tana ba ta jin daɗin haka ne. Ita kuma a ranar kwananta sai an aike an kira ta wata in an kira ta mai ta gara mata ko. To da ta gari sai wannan in ta fi karɓuwa a wajen shi ne gida. To sai ya zanto kullum in ta tashi za ta fiji sai kullum za ta bi ya ta buga cewa Allah ya isa mu. Allah ya isa to ya wannan Allah ya isa take jin tsoro a kan agar mun Allah shin Allah ya isa da kama su ne
ba za su gyara ba. Allah yake na farko dai abin da kika yi shine daidai ko ba laifi kika yi ba kuma wannan ya nuna ke waye ya ce kin sa abin da kike ke ba gidajiya ba ce irin ta mai duhun kai ba gidajiya wanda bata san yadda rayuwar aure take ba ke ce waye ya kuma Allah ya miki albarka
amin
kuma ki ci gaba da haka kuma abin da ta faɗa na waye Allah ya isa wato in muke fassaran Allah ya isa ba zagi bane yabon Allah ta yi Allah ya isa yayi komai ko ba haka bane ba ya isa kake ya isa raya ya isa talautar ya isa ya arzita ya isa sa wanke ta zama karɓaɓɓiya ya isa sa wanke ta zama ƙular baya duk ya isa yayi wannan ko ba haka ba wallahi abin da kike yi ne daidai kuma haka zaki ci gaba da yi in ta ga hauki ita ma to yi wa yana da Allah ya isa ta ba ta da Allah mahalla la hamla da ira ba ta da wani matsayi
kuma Allah sai ta kada ta san ta karshe wannan dar uwa tana cewa wai shin Allah ga ta malam ni dai in mun tashi tsakanina da mai gidana kullum muna musu muƙabila muƙabila musu musu a karamar kalla amma game da sha'anin addini abin da suke musu akai yake tashi a karamar kalla shine kullum ni na nace wa salatul fatiha sai na karanta shi kuma yace a'a ba a karanta salatul fatiha gara ki waƙan shaka shi wannan magana ina cikin da karamar kalla Allahumma salli ala Muhammad kuma ce wai gara mai waƙan shaka a ga mun sabon Allah da mun karaba mun duniya.
Wato ba laifi ba ne mutum su tattauna da matarsa kan wani abu na addini har su yi musu ya ce ta ce matan annabi kan abin da ya daure musu sai suna tambayar annabi har kuma ya ce su ce da tafiye ya gamsar da su to haka ba laifi bane mutum ya yi jayayya da matarsa kan harkar addini amma cikin ladabi da girmama juna da mutunta juna wannan babu ne kuma idan ana son jayayya ta addini sai dafi fi ne sai a daga kawo da dalili ne abin da na faɗa ga dalili ne ke kuma abin da suka faɗa mene ne dalili ne abin da na faɗa ga hujja ta ke ko me hujja ce to da haka sai zancen sai ya dafi sai zama kuma wani salo ne shi ma na zama mai kyau to amma ya kasance kamar da na faɗa da ladabi da girmama juna amma abin da mijinki ya faɗa na cewa karfi salatul fati wannan yana da gaskiya salatul fati ba salatul annabi bane lokacin da Allah ya saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya wanda suka yi imani su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai sahabbai suka tambaye shi akwai Ka'ab ibn Udra sai tambaye manzon Allah kamar yadda hadisi ne sai yin bukari a babin tafsiri daidai inda ake maganar fassara wannan aya sai ce yaya za mu yi maka salati sai manzon Allah ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم قال الله يكرم الصلاه والصلاه اللي اكو في سنه اسمها صلاه الابراهيميه هي صلاه النبي صلاه النبي وطن سوده انت بتقولها ده زول في الدنيا غبا ده بيوت في كرا 200 كو 300 ما قلرتا سبب ده هكا هذه صلاه النبي يكون انت نجي ده صلاه النبي شو هذا يي da ke yi salatin annabi da ke yi salatin fati har zarikewa tsarkata ni na ganin wannan ne bai kamata ya faɗa miki haka ba bai kamata ya faɗa haka ba domin duk wanda kace maka da ka yi salatin fati zarikewa tsarkata ba ka yi da zai yi ba ko ya tunki bai dace mutum ya faɗa mutum haka ba a matsayinsa na mai neman ilimi ko ya faɗa mutane da magarin mutane haka amma in masu ilimi suka zo suna tattaunawa a tsakanin su da juna za su iya faɗin kalmar da ta fi wannan nauyi amma suna da abin da za su iya fahimta da shi yanzu misali idan muka ɗauki ra'ayin ɗaya daga cikin magabata ko dai Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan al-Thawri na manta ɗaya daga cikin su ne ya faɗi maganar yake cewa al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siya bid'a ita iblis zai fi so mutum ya yi sama da aikin sa a wurin iblis daga shagiya ko kai zina ko kai kaza da kuma a ce ga wani aiki na bid'a da sunan addini annabi bai koyar da shi ba a wurin iblis gara kai wannan aikin na addini ga annabi bai koyar da shi ba sama da kai wancan dan ya san ya fi girman zubi hujjar sa shi ne mai shagiya ko mai zina shi ma kansa ya san laifi yake yadda da cewa laifi yake shi yasa wasu rana zai tuba amma wanda yake yin ko salatul fati ko wani zikiri na bid'a wanda Allah bai koyar ba gani yake daidai yake da haka babu ranar tuba a wajen sa to kun ga wannan magana take ilimi mai zurfi wanda bai kamata a ce shi ita ce zai fada wa matarsa ba lokacin da zai masa intani da haka abin da ya fada miki cewa salatul fati ba salatul Allah bane wannan gaskiya ne amma abin da ya fada miki cewa garawa karshe ta da shi a gaskiya ba haka ya kamata ya ce miki ba amma sai yanzu sai ki fahimta cewa lallai salatul annabi shine salatul ibrahimiyya dai shi annabi ya koyar da bakin sa mai tsarki sallallahu alaihi
wasallam Ar-Rahman Ar-Rahim alhamdulillah a cikin tafsirin da malamin ya mana yau wallahi akwai dan wani kuduri wanda ya kamata ku kama ku rike sosai game da gurin da ya bamu tarihin cewa Iblis shugaban shaidanu yakan yi shi fada akan ruwa din nan kowa ya tambaye shi me kai me kai duk wadannan ma har kisan kai ma duk bai komai ba amma wanda yake ban rabu da wani bishe ne take mata shi sai a sa miki kambi na girma a ba shi wani a girma ma shi to wallahi tallahi ya kamata ku maida hakuri da zaran wani sabani ya shiga tsakanin ku da masu gidan ku sai ku kawo wannan abun ku sai ku ce to shi dan ne take yi wallahi shikenan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu to sai ku nemi tsari a wannan shi ma kuke ce ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai Allah ya taimaka ashe wannan ba karamin babban abu bane a wajen shaidan to tunda wani shaidan yana bada kambo akan shi to wallahi babban abu ne saboda haka ga kuma ga masu sihiri kuma suna taimaka musu to wata yar uwa ta rubuto tambayar ta kuma faduwa sai zo daidai zama sai ta rike tsari mu fara karanta ta malamin dan mana bayani akai kace akan makalla mu biyu ne a wajen mijin na zai faru sai mayafin shi da yake rufa da shi ko da muke rufa da shi tare dukan mu sai ya samu an yanka kuturwa hudu a cikin mayafin shi kenan sai ya tambaya muka cewa ba mu san wanda ya yi ba mai mai gidan namu zai yi sai ya ɗauki mayafin nan sai ya tafi wajen malamin kubu sai ya tafi wajen malamin duba irin wanda malamin ya ba mu labarin yanzu sai ya ce wannan waɗanda kuke ci kuke sha tare da su su suka yi wannan inda ne ko ya haɗa su wanda suke kuke ci kuke sha tare da su su ne suka yi maka wannan alhali mu kuma ba mu san komai ba a kai sai malamin ya ba shi doka abinda Allah ya halatta mishi sai malamin ya haramta mishi nan take yace kar ka yadda kuka sadu da su iyalin naka sai bayan sati biyu shikenan haka kafin lokacin sai mu kuma duka mu biyu sai muka yi yaji bayan mun dawo sai ya sake zuwa wajen malam yace sun dawo yace kar ka sadu da su sai ku yi bayan sati uku a yanzu da halin da suke ciki wannan halin suke ciki akan makalla wanda shawara za ka ba
wato babbar matsala ce ga dan adam ya zanto idan wani abu ya faru gare shi ba yadda ilimi da zai walwale matsalar a ilimanci rashin zuwa makaranta yana cutar da yawa daga cikin maza da kuma mata gaba ɗaya domin idan mutum yana zuwa makaranta zai fahimci abubuwa da dama waɗanda ba sai ya je wurin irin waɗannan malaman da za su yi masa ƙarya ba shawarar da nake bayarwa a gare ku ku same jiki ko kusa a kirawo shi ko ku same shi ku nemi cewa a madadin a je wajen wani malami na tsibbo da zai yi bayani irin wannan a nemi wani malami mana da ya shahara na addini mai wa'azi mai faɗakarwa mai karantarwa a je wurin sa ya yi bayani kar ku ba da shawarar malamin da za a je wajen sa ku kyale shi ya ba da shawarar malamin da za a je wajen sa ko kuma ku kawo cikin malamai da kuka sani guda hudu ko biyar ku ce ya zaɓi ɗaya daga ciki dan kar ku ce dole a je wajen wane ya ga cewa ko kuna da haɗin baki da wane zai goyi bayan ku amma ku lissafa masa da kai malam Muhammad Abba Aji ga malam wane ga malam wane ga malam wane a lissafa su haka hudu ko biyar cewa mu je wajen sa mana ya warware mana matsala ka zaɓi ɗaya daga ciki to yau an yi sa'a sai ga an je wurin ɗaya daga ciki wanda kuma in dai malami ne da sunna mai tsoron Allah zai bayani na gaskiya wanda za a warware matsala sauran amma gaskiya yawanci ko da wani ne da ya yanka su ma duk bokayen yana daga cikin abin da suke haɗa sihiri da shi wani lokaci a nemi wani abu da ya shafi wanda za a yi wa sihiri da shi ko gashin kansa ko matsayi da ke tashi kansa da shi ko warin takalminsa ko ɗaya daga cikin riguna waɗanda tufafi da yake andawaya ɗinsa kamar a ce singlet da yake amfani da ita ko safa ko wani abu na jikinsa dai wanda ya taɓa wani ɓangare na jikin shi kai tsaye ya taɓa fatar jikinsa to sai a yanka sai a ji a yi wani sihiri da shi dole shi kuma idan ya ga wannan dama dole hankalinsa zai tashi illa ya ta yanzu matsalar ba yadda hujjar cewa ɗaya daga cikin ku ce ba zai iya sani ba sai dai yayi kashedi ko yayi bincike har Allah ya sa ya gane idan Allah ya taimake shi nan gobe nan gaba sai ya gane waye ne ko wace ce to amma a yanzu a wannan matsayar wannan dokar da wannan shi bokan ya faɗa masa doka ce ta shirme ba ta da wani amfani mutum ya ce ma ku kwalita a iyalin ka sati biyu ko ku kwalita a iyalin ka sati uku wannan kuskure ne a gaskiya kuskure ne mai girman gaske inda ya fahimci wannan zai gane cewa ya zalunci ku kuma shi ma kanshi ya zalunci kawunan ya zalunci kansa da haka ni shawarar da nake barwa shine ku bi wannan matakin na je a ku yi kokarin ku gamsar da shi a je wajen wani malami na addini da zai yi bayanin abin ya kuma yi wa'azi ko faɗakarwa gaba ɗaya gare ku har a same da za a warware bakin zara amma ta hanyar zuwa wajen wannan bokan ba za a warware bakin zara ba dan nan gaba yanzu ba san me zai faru ba to an je karan farko an ce sati biyu amma da dan a rage kuma da aka je karo na biyu aka ce sati uku duk lalan da aka koma kare na uku ba san kuma tsere da zai faru ba saboda haka akwai kokarin ku yi kokarin ku shawo kanka a yi haka ɗin ya kauce wa su irin wannan malaman Allah ya fahimtar da mu Allah da rabbi
amin ya rabbal alamin sai tambaya ta gaba ta wata yar uwa ta ce shin Allah ga ka malam wai shin gaskiya ne idan mace ta haifi jariri tana haifa suna komawa ko kuma ta haifi ɗaya ya rasu wai wannan ɗin ran tashin kiyama zai fice ta?
Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi dukkan wanda Allah ya baiwa ‘ya’ya mata guda uku ta rere su rere na musulunci ranar tashin kiyama za su zama sanadiyar tsiranta daga wuta da su daga aljanna. Wannan na ɗaya daga cikin hadisi da suke nuna falalar ‘ya’ya mata tunda ba a yi maganar ‘ya’ya maza ba a wannan babu. Manzon Allah ‘ya’ya mata ya faɗa aka ce mai biyu ba ya ce mai biyu ɗin ba in tayi za ta samu shiga aljanna. Wannan hadisi shi daban kafin in zo kan naki shi kuma naki da cewa idan mutum ya haifi yaro ya rasu duk wanda ta haifi yaro ya rasu mace ko namiji kuma ta yi haƙuri a kan haka tana neman lada a wurin Ubangiji yaro ɗaya zuwa biyu zuwa uku to su ma za su zama to sanadiyyar shigar ta aljanna a ranar tashin kiyama su ma akwai hadisi kan wannan don haka wanda ta yi rashi kar ta samu damuwa da yawa lallai akwai damuwa ta zuci wanda ba ka rasa ɗan adam da ita amma kar hakan ya gigi ta ta fita daga cikin hayyacinka ta koma ga Allah ta yi haƙuri ta nemi ladan Allah wajen yin haƙurin ta sai ta samu sakamakon da manzo Allah bai da cikin hadisi.
Ina fata ‘yan uwa mata sun ji amma fa ba wanda za su ce a'a ai wannan yaron daman ai akwai ci kan ma akwai bakin mutane a ciki daman ai an ga amma bakin mutane ne yaron to wannan babu za ta samu ba kamar yadda malam ya faɗa sun ji. Sayin ta haƙura ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya samu kasance da irin wannan. A sai tambaya ta gaba ne ta tana cewa shin Allah ga ta malam yarinya mai shekara 13 ba ta da lafiya ko kuma yaro mai shekara 13 ba ya da lafiya da amma yana yin azumi ko tana yin azumi sai rashin lafiyar ya hana su azumi to bayan azumi za su iya biya haƙar makallan su?
To ai yaro tunda ba baligi bane ba yaro mai shekara 13 kan bai kai shekarun balaga ba amma in mutum zai kai shekara 13 tabbas ta kai shekarun balaga wannan idan ta sha azumi za ta rama amma shi yaron ba dole ba.